أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين والتابعين، وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وبركة مدى سادوا وأن يوم الشيني البركة wanda muka saba gabatar da darasin tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine darasin mu na 36, kuma yau muna ranar 9 ga watan Safar shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wato daidai da 6 ga watan Septemba shekara ta 2022 miladiya. A darasin wanda ya gabata mun ji tarihin Sayyidina Zaid ibn Haritha da kuma Sayyidina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhuma da kuma Sayyidina Abdullah Zulbijadain. Yanzu kuma insha Allah za mu gangara zuwa kan sahabi na 43 a cikin wannan sarsala mai albarka, wanda yake shine Sayyidina Khalid ibn Sa'id radiyallahu ta'ala anhu, wanda shine farkon wanda ya fara rubuta bismillah a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Da tarihin sa yake shine Khalid dan Sa'id dan Asi dan Umayyatu dan Abdushamsi dan Abdumanaf dan Qusayyu al-Qurashi al-Umawi, yana daga cikin Quraishawa ko bangaren Banu Umayya. Wato da shine su Sayyidina Abu Sufyan ibn Harbin, wato ya'yan bafanu suke. Kuma ana mishi alkunya da Abu Sa'id. Mahaifiyarsa ita ce Ummu Khalid bintu Khabbab bin Abdiyalay bin Nashib bin Ghira bin Saqif. Mahaifiyarsa da sun kabilar Banu Saqif, wato mutanen Ta'if. Wannan sahabi mai daraja ya musulunta ne tun a farko-farkon musulunci. Wasu daga cikin malaman tarihi ma suna cewa shine farkon wanda ya musulunta bayan Sayyidina Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, wato ya kasance kamar shine na uku kenan ko na hudu ko na biyar a wajen shiga musulunci. Jamratu dan Rabi'atu yace Khalid radiyallahu anhu ya kasance ya musulunta ne tare da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Amma Ummu Khalid irsa, wato Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id, ta ce mahaifinta shine na biyar wajen shiga addinin musulunci. Mai ruwayar yace sai na tambaye ta, to waye rigasi? Sai ta ce Aliyu dan Abu Talib da Abu Bakar da Zaid ibn Haritha da kuma Sa'd dan Abi Waqqas, su hudun nan su kadai ne a gaban shi. Kuma dalilin musuluntarsa kamar yadda ya zo a cikin Litafin Usulul Gaba na Ibn al-Asir, yace dalilin musuluntarsa shi ne ya kwanta bacci sai ya mafarki cewa gashi nan yana tsaye akan gabar wuta, kuma an nuna mishi wutar tana cikin zabalbala tana da kuma zurfi da fadi da yalwa. Sai ya ga mahaifin shi yana tunkuɗa shi zuwa cikinta domin ya fada. Can kuma sai ya hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe hannunsa, wato yana janyo shi baya don kada ya afka cikinta. Sai ya farka a firgice. Ya farka a firgice sai ya ce, ina rantsuwa da Allah, haƙiƙa wannan mafarkin nan da nayi ba mummunar mafarki ba ne, mafarki ne na gaske. Da haka sai ya je ya haɗu da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, dama abokinsa ne. Ya haɗu da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai ya gaya mishi wannan mafarkin da ya yi. To dama kuma shi Sayyidina Abubakar Allah ya ba shi wato ilimin fassarar mafarkai. Sai Sayyidina Abubakar ya ce, haƙiƙa alkhairi ake nufi da kai a cikin wannan mafarkin da ka yi. Domin mafarkin ya nuna maka cewa mahaifinka yana kan hanyar shiga wuta ne, kuma yana tunkuɗa ka domin ka bi wannan hanyar tare da shi ku shiga wuta. Amma ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ne ya aiko shi a matsayin annabi, don haka ka gaskata shi kuma ka yi biyayya gare shi. Domin idan ka bi shi bisa addinin da ya zo da shi na musulunci,
wanda sannu jin tsaye ka daga shiga wuta insha Allah amma mai funka kam in dai ba canzawa yayi ba to zai afka cikin wutan shikenan nan take wannan sahabi Khalid ibn Sa'id radiyallahu anhu sai ta huwa jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje musulunta da yaje gare shi kullu da farko yace ya Muhammad zuwa me kake yin kira yace ina kira ne zuwa ga Allah a barka mushi kadi kada ayi tarayya da shi wajen bauta kuma cewa hakika ni annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon sa kuma sannan bayan ka gaka ta wannan sai ka kwafi ko kuma ka fita daga dukkan abin da ake bautawa wa ma bayan Allah wato duk abin da ake bautawa na wannan Allah na daga duwar wasu da gumaka da bishiyoyi to dukkan dai na bauta musu abubuwa ne wadanda ba za su cutar da kai kuma ba za su amfani ka ba kuma wadannan abubuwan da kuke bautawa na gumaka da duwar wasu ba su san waye mai bauta musu da kuma waye baya bauta musu ba domin ba sa ji ba sa gani ba sa sanin komai nan da kake Khalid yace inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yana fadar wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shi sai da jin haka sannan sai ya ce mishi daga yanzu ka rika kuya dan kada a rika ganin ka tare da ni kasancewar danginka suna da zafi sosai akan kafirci to duk da cewa yana kuya din amma ana nan sai labari ya kai wa mahaifinsa cewa lalle dan shi Khalid ya musulunta da haka sai ya aika lalle a je a kamo shi tura ƴan uwan shi suka da muke neman shi ba su same shi ba saboda su sannan ba su musulunta ba sai a ƙarshe suka same shi suka kamo shi suka kawo shi wajen babansa baban nashi ana kiran shi Sa'id Abu Uhayha baban nashi ya zage shi ya zage shi sannan kuma ya ta dukansa da wani sanda ya ta dukansa a sai ya karya mishi hannu bayan ya farfasa mishi kansa kenan yana ce mishi yanzu annabi Muhammadin za ka bi alhali kana ganin irin yadda ya saba da sauran mutane ya saba da mutanen garin nan abinda ya zo da shi kuma yana aibanta abubuwan bautanmu kuma yana aibanta waɗanda suka riga suka wuce daga iyayenmu da kakanninmu shi kuma Khalid ibn Sa'id sai yace wallahi ya kai babana ni zan ci gaba da bin shi bisa abin da ya zo da shi mahaifinsa yana jin wannan sai ya ƙara yin fushi ya ci gaba da faɗar miyagun maganganu gare shi sannan ya ce mishi to shi kenan je ka daga yau ba ni ba kai kuma na daina baka abinci sai ma Khalid radiyallahu anhu sai yace idan ka hana ni ma abinci ai Allah da ya halicce ni zai bani daga nan mahaifin nashi ya kore shi ya fidda shi daga gidansa sannan ya gaya wa sauran ƴaƴansa daga yau ba ku ba shi kada wani ya ƙara yi masa magana kuma in yi muku magana ma kaku kula shi idan na samu labari wani daga cikinku ya kula shi ko ya mishi magana to shi ma ba ni ba shi ko wani daga nan sai Khalid radiyallahu anhu ya fito ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko yake yana tare da shi sallallahu alaihi wasallam baya barin wajensa ya samu wani waje a gefen garin Makka ya koma can ya zauna har zuwa lokacin da ya samu labari cewa jama'ar musulmi sun fara fita don yin hijira zuwa ƙasar Habasha daga nan shi ma sai ya fita ya bi su zuwa can wato hijira zuwa Habasha ta biyu kenan ya bude tare da su ya kasance mahaifinsa Sa'idu mutum ne mai tsananin gaba da musulmai alhali kuma a sannan shi mahaifin nasu yana daga cikin mafiya ɗaukaka a cikin mutanen garin Makka shi yasa ma yake jin kamar wani abun kunya ne a ce ga ɗan shi ya musulunta ana nan sai mahaifin nashi ya yi wata jinya sai ya ce la irfa'ani llahu mimma rabbi hadha la yubadu ilahu ibnu abi kabshata bi makkata yace idan har Allah ya bani lafiya daga wannan jinyar tawa to ba za a sake bautawa abin bautan nan na ibnu abi kabshata a nan garin Makka ba wato wai ibnu abi kabshata suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sunan mijin Halimatu Sa'adiyya Abu Kabshata to aka yi masa alkunya da shi saboda wulaƙanci da irin nasu amma kuma dama bisa al'adar Larabawa idan matar mutum ta shayar da yaro to ana kiran shi wannan yaron dan wani akan danganta shi zuwa ga wannan mutumin mijin wannan matar yayin da wannan mahaifi na shi faɗi wannan magana cewa in dai har ya samu lafiya to ba zai sake yadda ya amince a bauta wa Allah a cikin garin Makka ba, sai dan nasa Khalid ya ce Allahumma la turfa'ahu, ya Allah kar ka ɗaga kafaɗinsa ka sa ya mutu a wannan jinyar. To sai ko ya mutu ɗin a wannan jinyar tashi. Khalid radiyallahu anhu daga nan sai hijira zuwa ƙasar Habasha, tare da shi akwai matarsa mai suna Umayma bintu Khalid al-Khuza'iyya. To a can garin Habasha aka haifa mishi ɗansa mai suna Sa'id ibn Khalid da kuma ƴansa mai suna Ummu Khalid wadda ainihin sunanta al-Amatu ko kuma Amatullahi. Akwai ɗan uwansa mai suna Amr ibn Sa'id, shi ma ya musulmi da kuma ya hijira tare da shi zuwa ƙasar Habasha. Sun daɗe sosai a ƙasar Habasha don ba su dawo ba sai shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi garin Khaibar, wato a cikin shekara ta bakwai kenan bayan hijira. A lokacin nan suka zo tare da Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da kuma sauran wasu sahabbai a cikin jiragen ruwa guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne ya yi wa sauran sahabban shi magana, sai zama su waɗannan da sun zo daga Habasha kuma an raba ganimar Khaibar tare da su. To daga nan Khalid ibn Sa'id ya lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da shi aka je Umaratul Qabail da kuma yaƙin nan na Fathu Makka da yaƙin Hunainu da yaƙin Ta'if da yaƙin Tabuka, duka ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi a matsayin wakilinsa bisa karɓar zakar mutanen Yemen. Wasu daga cikin malaman tarihi kuma sun ce ba ƙasar Yemen aka tura shi ba, an tura shi zuwa Banu Muzhajin da kuma Sana'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya yana Khalid ibn Sa'id yana can wajensu. Bai gushe ba da shi da ɗan uwansa Amru da kuma Abban, shi ma dai ɗan uwan nashi ne, suna nan bisa waɗannan ayyuka wanda suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin khalifancin Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu. To bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa, to zamanin khalifancin Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sai suka dawo, suka dawo garin Madina. Sayyidina Abu Bakar sai ya ce musu, me yasa kuka dawo? Babu wanda ya cancanta da yin wannan aikin face waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa su da kanshi. Duk wani suka ce mishi, kar ka manta ba, mu Banu Abi Uhayha ne, wato ‘ya’yan Abu Uhayha ne, don haka ba za mu yi aiki a ƙarƙashin wani ba in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har abada. A lokacin nan shi Khalid ya kasance shi ne kamar gwamna a ƙasar Yemen ko kuma mai karɓar zakka daga can, kamar yadda muka ambata a baya. Shi kuma Abban ɗan uwan shi shi ne a Bahrain. Amr ibn Sa'id ɗaya ɗan uwan nashi shi kuma a Taimawu da kuma Khaibara. To Sayyidina Khalid ibn Sa'id da shi da waɗannan ‘yan uwa nashi sun ɗan yi jinkiri wajen yin mubaya'a da Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu a zamanin khalifancin shi. Sai yake gaya wa Banu Hashim, wato irin su Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali da sauransu, yake ce musu, haƙiƙa ku tamkar bishiyoyi kuke dogaye masu daɗin ‘ya’yan itatuwa, mu kuma mabiya ne gare ku daga ku sai mu. Wato yana kinaya ne da cewa mu ba za mu yi wani abu sai bayan kun yi. Lokacin da Banu Hashim, wato su Sayyidina Ali ɗan Abu Talib da Sayyidina Abbas ɗan Abdul Muttalib da dai sauran mazajen Banu Hashim sun je suka yi mubaya'a da Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, to bayan sun yi sai shi ma Sayyidina Khalid da ɗan uwan shi Abban su ma suka zo suka yi mubaya'a da Sayyidina Abu Bakar ɗin, gaba ɗayansu suka yi saffa da shi. To daga baya amma shi Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya aiwatar da shi Sayyidina Khalid bisa wata runduna, wato ya sanya shi sarkin yaƙi a wata runduna daga cikin rundunonin jama'ar musulmai a lokacin da ya aika su zuwa ƙasar Sham. To a wannan tafiyar ne shi Sayyidina Khalid radiyallahu anhu aka shahadantar da shi a wani waje da ake kiran shi Marajul Safar a cikin wannan zamanin da ya na khalifancin Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu. Amma wasu daga cikin malaman tarihi kuma sun ce abin ya faru ne a cikin shekara ta 14 bayan hijira, wato a farkon khalifancin Sayyidina Umaru radiyallahu anhu, ba ƙarshen khalifancin Sayyidina Abu Bakar ba. Wasu kuma suka ce a'a, ai ya yi shahada ne a yaƙin Ajnadain wanda aka yi ta ƙasar Sham kafin rasuwar Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu, da kwana 24 hakika malaman sira wato malaman tarihi sun sabani sosai game da abin da ya shafi yakin ajnabin da kuma waqa'atu safar haka nan da yakin yarmuk sun sabani game da shin wanne ne ya rigayi wani shin yarmuk aka fara yi sannan aka yi ajnabin sannan kuma daga baya aka yi waqa'atu safar ko kuma waqa'atu safar aka fara yi sannan ajnabin sannan sai yarmuk to malaman tarihi sun sabani game da wannan to wannan shine sirna Khalid ibn Sa'id radiyallahu anhu dai daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda muka faɗa da farko shine na uku ko na hudu ko na biyar a shiga addinin musulunci to bayan shi zamu tsallaka zuwa kan sahabi na 44 a cikin jerin sahabban da suke kawo tarihin su a cikin wannan sulsula mai albarka سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أهم جنة تاريخ انساء واتو مهم درس لكي سكين تاريخ انساء من خارج بن سعيد شيني مهم من سنعوى أهمية الله كان متين يرقى لأكا يد سوى أي ما هي فنسا جنة كان هنية دباتا الله بدوهاك شيء كايد ما هي فنسا دي جرمان متن كوانين شيء اندي با الله با كتالي شيء kabi Allah in ya dawo ya ji ka ko kuma ya bi kan hanyar da kake kai shikenan shi ma sai ya dace idan kuma ya ki shikenan yayi hanyar ya kama hanyar sa daban kai ma ka kama hanyar ka daban kuma ko da mutum wato kafir ya musulunta ya shiga addinin musulunci to ai duk da haka musulunci ba zai nuna mishi ya raina mahaifansa ba duk abin da ya kama na haƙƙin iyaye mutum zai ci gaba da ba wa mahaifansa ko kwanakin bayan na karanta tarihin wata basuriya tsohuwa da cijiya wata ta musulunta ta ce ita ba komai ne ya sa ta musulunta ba illa ta da ƴaƴa ne guda uku biyu ba su musulunta ba guda ɗaya ce ta musulunta mace su suna gaba da ita ba su yi mata magana ba su shiga har hulɗarta kwata kwata sun ma koyi ta daga gidan tun da ta musulunta amma duk da haka sai ta ga kuma irin kulawar da ita wannan ɗin musulmar take mata sauran waɗansan ɗin ba su yi mata tare da cewa kuma waɗansan ɗin sun fi ta arziki amma ita musulmar za ta zo ta gaishe ta duk sati an zo ta gaishe ta za ta gyara mata gidanta za ta tawo mata da abinci mai ɗimi ta kawo mata za ta tsibe kayanta ta wanke mata ta yi mata wannan ta yi mata wannan saɓanin yadda su sauran suke mata shi namijin kan ba ruwan shi da ita daga kirismas sai wata kirismas ba ruwan shi ma da inda take idan kuma ɗayar macen gashi suna gida ɗaya to amma ba ta yi mata komai in tsohuwar tana jin yunwa ma ita wannan ɗan ba za ta yi mata girki ba sai dai ta je ta abin nan supermarket ta ɗan siyo mata haka irin abinci na gungun ta kawo mata haka za ta ba ta shi ta shi sanyi ƙalau wannan abubuwan sai suka sa wannan duk cijiyar baturiya ta ga cewa lallai ba ta da mafita in ba da shiga addinin musulunci tunda da ta tambayi ƴar ta ta ce gashi addinin mu ba ɗaya da ke ba shi ne kin canza addini kuma ga shi mu mun tsane ki muna ta muna na miki musamman ma ni mahaifiyar ki yau shekara kaza kenan ba ne miki magana ko kin dai kin ba zan kula ki ba amma duk sati da kin zo har gidan nan ki zo kin kyauta ta mun me yasa ba ki daina ba ne yadda ce ai addinin da nake bi ne ya koya min cewa lallai wajibi ne bayan haƙƙin Allah da manzonsa in kula da haƙƙin ki in ina son dacewa a lahira kace to ani ba addinin ku nake ni ba kace ce eh addinin mu ya ce mana ko ba addinin ku dai da mahaifinka ba wajibi ne ka ci gaba da kyauta ta mishi ba dai za ka miki biyayya cikin sabawa Allah ba amma wajibi ne ka ci gaba da kyauta ta mishi to daga nan sai kuma da to ai ko indai haka wannan addinin naku yake koyarwa to ni ma lalle ya kamata in shiga ya zai in shiga take mata ai ga yadda zaki ga yadda zaki shikenan tsohuwar ƴar wajen shekara 80 ce ita ce ta musulunta haka ya kamata kowane ɗan musulmi ya zama mu zama jakadu na gari na addinin musulunci mu riƙa koyar da addinin musulunci a aikace domin shi addinin musulunci ba wai suna ba ne ba irin yadda yanzu mutane suka ɗauki addini a matsayin kawai wani abin yayi ko kuma wani abin ado ba an mai da addini tamkar siyasa in ka dawo kana sallah a wannan masallacin shi kenan ka zama mutumin kirki kai mutumin kirki ne za a ce dai ka matsayin mutumin kirki amma idan a wancan ɗaya masallacin da ke sallah shi kenan kai mutumin banza ne alhali ba haka addinin musulunci yake ba addinin musulunci aiki ne halaye ne da ɗabi'u ka zama koyaushe duk wanda ya zauna da kai zai ce da cewa lallai kai mai gaskiya ne, kai mai rukun amana ne, kai mai kankan da kai ne, kai mai tawazu ne, kai mai kaza ne, kai mai kaza ne, kai mai taimakon mutane ne, kai mai yin kaza ne, kai mai yin kaza ne. Amma ina ruko da sunna yake a gun mutumin da ya raina mahaifansa saboda ra'ayin shi ba ɗaya da nasu ba, ya raina makwabcin shi ba ruwan shi da su, ba ya musu magana, ba ya musu sallama saboda wai ba masallaci ɗaya suke sallah da shi ba. To ina sunna take a nan? Alhali ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta Yahudawa, Yahudawa duk daga tsananin gabar su da shi, amma yana shiga ya je gaishe su har gidajensu in ba su da lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawun hali irin nashi, hatta Yahudawan sun sa musulunta ba don komai saboda kyawun hali da kyautata mu'amala irin nashi. To kai kuma kana munana mu'amala tsakaninka da mutane, kuɗin taimakon masallacin an baka ajiya ka wawure, amanar matan mutane kafi, amanar kuɗaɗen mutane kafi, to tsakani da Allah ka ina sunna take a nan? Amma ainihin sunna ilifi bin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ilifi ainihin ruko da sunna. Sahabi na 44 a cikin wannan silsila shine sunna al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhu, ɗaya ne daga cikin komandodin yaƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabi mai daraja yana daga cikin ƙawayen Banu Umayya, kuma yana daga cikin Sadatul Muhajiri, wato shugabanni na sahabban Makka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya zama wakilinsa a ƙasar Bahrain. Sannan daga baya Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da Sayyidina Umar su ma suka naɗa shi a matsayin gwamna a ƙasar. Kuma shi wato yana daga cikin garuruwan Hadramaut daga cikin Taho. Ana ambaton ruwayoyi da yawa a game da jihadinsa radiyallahu anhu. Akwai ruwaya da sun sanya Muhammad ibn Sa'id yace Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya aiki al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu sai ya fita daga garin Madina tare da mutum 16. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya rubuta mishi wata wasiƙa yace ya rike a hannunsa, inda ya haɗu da wasu daga cikin jama'ar musulmai a kan hanya, ya gaya musu su yi shiri su fita tare da shi su je su yaƙi abokan gaba. Sayyidina al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu ya ci gaba da tafiya tare da mutanen da ke tare da shi, har sai da ya rikuda Hisnul Jawasi. Jawasi ɗin wato wani birni ne a cikin biranen Bahrain na ƙabilar Banu Abdul Qais. Sannan ya zo wani guda ya kira Al-Qatif, a wajen akwai wasu jama'a, ya yaƙe su kuma ya samu ya ci nasara a kansu. To sai wasu ƙabilu waɗanda ba Larabawa ba suma suka zo suka taru a wani guda ya kira shi Az-Zarafi. Al-Ala ibn al-Hadrami shi ma ya riske su kuma ya kai musu hari, ya haɗu da su wa'innan ƙabilu ɗin a gefen tekun Maliya, a nan ya yi yaƙi da su kuma ya kewaye garin da shi da jarumansa, har zuwa lokacin da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya rasu. Shi al-Ala yana can wajen yaƙin bai dawo ba, ya kewaye wannan garin nasu. Daga baya kuma suka nemi sulhu, kuma ya wuce sulhu. Sannan ya yaƙi mutanen Ahlu Dharain, a nan ma an yaƙi mai tsanani, amma daga ƙarshe ya ci nasara a yaƙin, har ma kuma ya samo bayi masu yawa. Sannan ya aiki wani sahabi a kiran shi Urfa Jafi zuwa gefen ƙasashen Farisa, to a nan ma dai sun ci nasara sosai, har ma ya gina wani masallaci a wajen akan wani tsibiri haka. To kamar yadda muka ambata a baya, ita karama aba ce tabbatacciya ga waliyan Allah subhanahu wa ta'ala, babu kuma wanda ke musu game da ita sai wanda ke da ƙarancin rabo a cikin imani ko kuma ƙarancin rabo a cikin ilimi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa karamatu awliya'illahi ta'ala innama hasala bi barakati ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wa sallam wa hiya fil haqiqati tadkhulu fi mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Taymiyyah ya ce karamar waliyan Allah ai suna samun ta ne ta dalilin yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma a haƙiƙa ita wannan karama ta waliyai tana shiga ne cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan ne a cikin Al-Qur'an baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan shafi na 151 Shahabu Ibn Munzabi ce mun yaƙi darai tare da Al-Ala Ibn Al-Hadrim sai yayi wasu addu'o'i guda uku kuma gaba ɗaya an amsa masa wannan shine karamata shi ga addu'o'in kamar haka mun sauka a wani masauki muka riƙa neman ruwa domin yi alona babu to a lokacin dama shi yana da alona Al-Ala Ibn Al-Hadrim sai ya miƙi yayi sallah raka'a biyu bayan ya idan sai ya Allah hakika mu bayinka ne kuma mun fito ne don yin jihadi bisa tafarkinka za mu yaƙi makiyanka ya Allah ka sayar da mu ruwa wanda za mu yi alola da shi kuma mu samu abin da za mu sha bayan mun yi alola ya Allah kada ka ba wa kowa rabo a cikin abin da ka ba mu yace muna fara tafiya sai ga ruwa nan an yi ruwa an ɗauki ga ruwa nan ya taru a gun yace nan muka tsiba muka sha bayan mun tsiba mun sha mun yi alola mun bar wajen sai na bar gorata a gun gorata ta ruwa na barta a gun domin in gwada in gani ko Allah ya karɓa addu'ar shi to bayan mun yi nisa sai na cewa abokaina na manta gorar ruwa ta a can inda muka ɗebo ruwan nan sai na dawo don ɗaukar gorata yake da na dawo iya gorar kawai na gani amma ainihin ruwan inda muka ɗiba babu shi babu alamarsa dama kuma a cikin addu'ar sa ayya ce bayan mun ɗiba mun sa to kada wani ya sami abin sa idan sannan sai muka ci gaba da tafiya an je da muka zo wannan wajen da ake kiran shi darai alhali ga teku ko kuma kogi babba ya raba tsakaninmu da garin a nan gun kuma sai Ala Ibn Al-Hadrim yayi addu'a yake ya alimu ya halimu ya ali ya azimu mu bayinka ne bari kira Allah da waɗannan sunaye a kiyaye a haddace waɗannan sunayen duk wanda ya addu'a da waɗannan sunayen Allah zai amsa mu ya alimu ya halimu ya ali ya azimu yace mu bayinka ne kuma mun fito ne domin mu yi jihadi bisa tafarkinka mu yaƙi abokan gabarka ya Allah ka huwa ce mana hanyar da za mu tsallaka zuwa gare shi nan take kawai shi kenan yana kan doki sai ya gangara kan kogin sai ga sadab sadab ya taka da dokinsa ya tsallaka gaba ɗaya sojojin da ke tare da shi sojojin musulunci haka kuma kowa ya taka kan ruwan nan suka tsallaka ba tare da koda kofatan dokin su ya nutse a cikin ruwan ba sai ruwan ya san da ya zama kamar suminti haka suka taka suka haye suka haye kuma suka je suka yaƙi abokan gaba yace bayan mun je mun yi yaƙe su mun gama mun dawo a hanyar dawowa sai ciwon ciki ya tumiƙe shi sai ya rasu bayan ya rasu muka nemi ruwan da za mu wanki gawar shi da shi babu da haka kawai sai muka samu waje muka tona kabari da takubban muka binne shi mun yi tafiya babu nisa kawai sai muka ga wani ruwa mai yawa wanda da sun yi tsefo mai zai hana mu koma mu tono shi mu wanke shi da wannan ruwan sannan mu sake binne shi da muka koma muka ta neman kabarin nasu ba mu gani ba sai wani daga cikin jama'a mai yake mai wanda kuke nema ne muka ce ai kabarin Ala Ibn Al-Hadrim yake nema yace ai ba za ku samu kabarin sa ba domin sanda bai da lafiyar nan kafin ya rasu na ji ya yi addu'a ya ce ya Ali ya Azimu ya Halimu ka ɓoye musu mutuwata sannan kuma kada ka bar wani ya ga al'aurata shi yasa ma da ya mutu din a ce aka nemi ruwa aka rasa tunda da an samu ruwan za a wanke shi in za a wanke shi kuma kada wani zai ga al'aurarsa a ce addu'a ya yi wannan ƙasar da suka yi ta yaƙa din wato darai din ɗaya ne daga cikin manyan garuruwan Farisa Imam Zahabi ya kawo wannan tarihi a cikin littafinsa sannan Ashir Abdulrahman Ibn Jauzi shi ma ya kawo shi a cikin Sifatul Taqwa juz'i na ɗaya kashi na 353 wannan tarihin duka yana nan a cikin Siyaru Alamin Nubala na Imam Zuhari juz'i na ɗaya kashi na 265 zuwa na 266 haka nan idan an duba cikin littafin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna Al-Furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan shafi na 158 zuwa 159 duka za a ga wannan labarin wannan shine Al-Ala Ibn Al-Hadrim ya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabi na gaba wato da yake shine na 45 a wannan sunsula mai albarka shine sayyidina Abu Huraira idan Allah ya tabbata gare shi amma kafin mu tsallaka ne zuwa tarihin sahabi na kamar da muka saba ko ne da cikin sahabi sabbin in bayan mun faɗi tarihin shi akai kokari a shiri kan yan darsa ko babu yawa wadanda za a yi aiki da su domin su zama bujiri gare mu domin ba wai shi cikin tarihin ba kawai mutum ya samu wani bujiri da zai riƙa domin ya gyara rayuwarsa darasin da za mu ɗauka a cikin rayuwar al'ara ibn al-hadrami shi ne wato muhimmancin girmama bayin Allah duk inda ka ga wani mutum bawa na Allah kada ka raina shi domin wannan karama ɗin nan kamar yadda ake faɗarta tana nan har yanzu nan Allah yana da waliyyai har yanzu nan Allah yana da waliyyai kuma suna da karamomi mutum da kake ganin kamar ba komai ba kake ganin shi kamar wani mutumin banza ma wani zama kana mishi ganin ko mutumin banza to alhali kuma wali ne da cikin waliyan Allah wani kuma zai zama kana masa mummunan kallo saboda ba ra'ayin ku ɗaya da shi ba a addininki kuma ba irin ra'ayin ka yake yi kuma ba aiki da fitowar irin malamanka kana ganin shi kamar ma wani marar addini kana ganin shi kamar wani arni ko wani wanda ba ba addini yake yin addininsa ba to alhali kuma a gun Allah irin su kuma su ne masu girma tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi rubba ash'atu aghbara law asma ala allahi la barra da yawa akwai mutum mai gizo mai kura in ya zo kofar gida ya kwankwasa ba za a buɗe mar ba saboda an gan shi wani iri mai wata iriyar kama to amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan din da zai rantse wa Allah ya ce Allah wallahi sai kai kaza to la abarrahu da sai Allah ya kubutar da rantsi yayi abin da Allah sai yayi abin da shi wannan bawa na sai shi a baya mun karanta tarihin sahabin nan Al-Bara ibn Malik radiyallahu anhu wanda tafamin da ke jikin shi ma tsin mokara ne san koyon shi sune a jikin shi tsin mokara ne a jikin shi amma kuma sauran sahabbai ma in suna da wata bukata a gun Allah gun shi ake zuwa a ce yayi addu'a yana yin addu'a kuma nan da nan ake ganin biyan bukata kuma yi dajin addu'a ba cewa yake ya Allah ba mu kaza ba Allah ba mu kaza a cewa yake ya Allah lalle kai mana kaza mu zai ga abin yayi saboda haka lalle ne kada ka zama mai raina mutane kada ka zama mai raina bayin Allah Allah subhanahu wataala yi wa wannan al'umma ta mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfarmomi masu yawa ibadar da da wani bawan Allah sai yayi kamar shekara 20-30 ko shekara 100 ma yana yi kafin ya kai wani matsayi to a yanzu wani bawan Allah daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rana in yi wata ibada sai Allah ya kai shi wannan matsayi kwarai da gaske mu yi fa wani al'ummar da Allah ya bawa da zafi kadiri kuma da zafi kadiri khairun min alf sahar ibada kwaya ɗayan aka yi ta a cikin da zafi kadiri ta ma fi ibada da aka shekara 83 ba dare ba rana ana yi watanni 1000 kenan ana ibada ba dare ba rana ba tsayawa to da kan al'umma ce marhuma wato al'umma mai alfarma a gun Allah kada mutum ya zama mai raina mutane kada rainan naka za ka ji kai wa wani raini wanda kuma wata kina cikin waliyan Allah ko kuma yana cikin wanda Allah yake amsa addu'a in yayi maka mummunar addu'a ko ya tsine maka ko azuci ya tsine maka idan ta bifa irin wannan ya faru a Katsina wani dattijo malam ya zo zai kama su yan kamashi sun san shi sun san malami ne da zai suka sa mamar gidan gaba ya zauna a gidan gaba yana zaune direba ya zo zai tada mota sun sai ga alhaji mai motar yace a fita mashi da wanda ke gidan gaba aka ce masa a'a malam ne fa gidan gaba wani ne ba ko wani bane ma Sheikh Jafar Kutina ne mahaifin su Sheikh Munir aka masa Sheikh Jafar Kutina ne ga masu a shi koma waye a kudin shi shi kenan to yan kamar suna jin nauyi to har dai shi mara ya jiyo abin da ake yi sai shi mai ake yi da zaka ce ai kaji ita to ba komai sai ya sauka daga motar bai ce komai ba ko shi ba ma mummunar addu'a yayi ba domin su yi wani bayan Allah ba ruwan su ma da yin mummunar addu'a ba za su yi maka tana jin kunyar Ubangiji a ce ga cikin wa bawan su ta mummunar addu'a babu wasu. Kawai sai ya koma gefe ya ce a je a gaya wa Alhaji Wani ya tura gidan wani Alhaji. Da je a gaya wa Alhaji Wani ya ba da mota a kawo mishi. Shi kuma dama wancan Alhajin almajirinsa ne. Saboda ba ya son matsa mishi neman shi yasa ya zo nan ya zo ta kayi hau mota. Kuma sun wasu kuɗin da daga darar arzikin kenan bayan in ka kawo mota sai fasinjan sun shiga sannan zai ka zo kuma ka sa a fidda wuta kai ka shiga. Ana zuwa ana gaya wani almajirin nasa sai kawo mota a su za ka ɗauki aka zo ka ɗauki shiri har Kano. Su kuma nan tun da jehin ya fita mota fa ba a tafiyar kilomita ɗaya da ita ba ta sarki. Aka yi gyara aka yi gyara aka wuni ana gyara mota ta sarki. To a wannan zamanin babu motocin sosai fasinjan suka shirko shirko har dare wata motar ba ta zo kuma wannan ɗin da ba ta tashi ba. Ƙarshe dai wannan motar sai mai da ita gida aka yi ƙarshe dai na ji sai fawata aka yi domin tun daga nan ba a sake morarta ba. To Allah yana da bayi kala kala. Akwai malamin da ya zo shi kuma a airport ne. A airport ne ya zo da littattafai haka da ya sayo a agun aikin hajji a Saudiya kenan. Sai wani community sai an caji littafan nan. Ita littafi ne ba wani abu yake a shi da sai an caji ko ma mai shi sai an caji. Ana ce to shi kenan. Ana aka yi mana kata-kata da littafan nan. Shi ma dai ba wata addu'ar ya yi ko wani abu nan ba amma saboda an motsa zuciyar tashi. Ai wannan ma'aikacin bai kai yamma abun ba. Allah ta yanzu aka martanji na gaggawa. Ya samu wasiƙa ta gaggawa cewa lallai an cire shi daga nan ɗin. Aka mai da shi wani gun kumbuta mafi ƙanƙantar matsayi fiye da yadda yake kai. Saboda haka ala ayyi halin kada mutum ka yi amfani da wani matsayi naka don ka takurawa wani ko don ka ci mutuncin wani. Duk inda ka ga wani mutum mai alamar mutunci to ka mutunta shi. Kuma su bayin Allah ma kowa ma yana da mutunci a gurinsa. Babu wani wanda bai da mutunci. Kowa suna kallon shi cewa mai mutunci ne saboda ai Allah ne ya halicce shi. Yanzu za mu gangara zuwa kan tarihin sahabi na 45 a cikin wannan silsila mai albarka wanda shi ne Sayyidina Abu Huraira wato Abdulrahman bin Fakhr radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu shi ne sahabin da ya fi dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayewa da hadisansa. Amma abin da malaman tarihi suka ce shi ne wato babu wani suna a zamanin jahiliya ko a cikin musulunci wadda aka yi matuƙar saɓani cikinsa fiye da sunan Sayyidina Abu Huraira. Domin akwai maganganu sun fi 40 daban-daban-daban-daban. Wannan ya ce sunan shi wane, wannan ya ce sunan shi wane, wannan ya ce sunan shi wane. An yi matuƙar saɓani game da sunan shi radiyallahu ta'ala. Amma dai abin da ya fi ƙarfi shi ne sunan shi Abdulrahman bin Fakhr radiyallahu ta'ala. Kuma shi Sayyidina Abu Huraira ya fito ne daga ƙabilar Banu Dawud. Sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi dukkan sahabbai yawan hadisai wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi dauki ne kamar da ba na farko daga ƙabilar Daus bin Adsan bin Abdullah bin Zahran bin Ka'b bin Harith bin Ka'b. Kaɗan daga cikin irin sabanin da aka yi game da sunan shi Isham bin Kalbi yace sunan shi Umayr bin Amir bin Abdulaziz Sara bin Quray bin Isab bin Abi Sa'd bin Munabbin bin Sa'd bin Sa'alaba bin Salim bin Faham bin Ganam bin Daud. Ibn al-Asir yace ila ayi sabani mai yawa game da ainihin sunan sa na Abu Huraira. Wani sun ce sunan shi Abdullahi bin Amir, wani sun ce sunan shi Burayr bin Ashraqata, wani kuma suna kiran cewa ainihin sunan shi Sikin bin Dumata, wani kuma sun ce Abdullahi bin Abdushams, wani kuma sun ce Abdushams, wanda yake Abdushams sunan shi ne Yahya bin Ma'in malamin hadisi, sun ce ainihin sunan Abu Huraira Abdushams. wannan sun ce Abu Nu'aym, kuma sun ce Abdul Nahim, kuma sun ce ainihin sun ce Abdul Ghanam. Amma an rawaito daga ɗansa mai suna Al-Muharrar, ɗan gidan Abu Huraira, ya ce ainihin sunan mahaifina Abdul Amr bin Abdul Ghanam. Amma dai ba a yi saɓani ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna bayan ya musulunta zuwa Abdullahi ko kuma zuwa Abdulrahman. Ibn Ishaq sahibul magazi malamin tarihi yace wasu daga cikin malaman ya gaya min cewa ya rawaito hadisi ta hanyar sunan Abu Huraira, yace ya gaya mishi ainihin sunana a zamanin jahiliya Abdushams, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza min suna zuwa Abdulrahman. Kuma ana kirana da Abu Huraira ne kuma kila wata rana na tsinci wata canwa sai na ɗauke ta a hannun rigata, daga nan sai na kira na Abu Huraira baban ƴar magi haka ƴar ƙaramar canwa. Wani kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ganshi alhali ya ɗauko wata canwa haka ƴar ƙarama a hannun rigarsa, sai ya ce mishi ya Abu Huraira ya kai baban ƴar canwa. Akwai ruwaya ta hanyar sayyidina Usama ibn Zaid daga Abdullahi ibn Rafi ne ya ce na tambaya Abu Huraira me yasa aka sanya maka suna Abu Huraira, ko ake maka alkunya da suna Abu Huraira? Sai ya ce mishi kai baka jin kwarjini na ne? Ya ce kwarai ko ina jin kwarjininka. Ya ce na kasance a zamanin jahiliya ina yi wa mutane na kiwon awaki ko kiwon tumaki, a lokacin nan ina da ƴar wata mage haka ƴar ƙarama, na kasance ina ajiye ta ne da daddare akan wata bishiya, idan kuma gari ya waye sai in je in ɗauke ta ina tafiya tare da ita ina wasa da ita. Da shi ne suka yi min alkunya da wannan magen su kira na Abu Huraira. Kuma sai na Abu Huraira radiyallahu anhu ya kasance yana daga cikin sahabban nan da ake ce musu Ashabu Suffa. Ashabu Suffa wasu sahabbai ne guda 400 waɗanda ba su da wani aiki, wato ba sa saye, ba sa sayarwa, ba sa kasuwanci, ba sa kiwo, ba sa noma, ba sa komai, kawai su aikin shi ne karatun Alkur'ani da kuma jihadi. Idan ayar Alkur'ani ta sauka su haddace, idan za a fita jihadi su je a fita tare da su. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya musulunta ne a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki garin Khaybar, wato garin nan na Yahudawa. Ya zo ya musulunta kenan sai aka fita wannan yakin na Khaybar. An samu wasu mutane wato munkirai waɗanda suka rika yin maganganu game da wai me yasa Sayyidina Abu Huraira ya fi kowa yawan ruwaya a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa zaman da yayi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara uku ne da ɗan watanni. Wasu suna yin suka a kansa a cikin sa Abu Huraira din, wasu kuma suna yin suka a cikin ruwayar ta shi. Amma dai an samu malamai muhakkikai masu ilimi daga cikin wannan al'ummar wadda sun yi musu raddika kala-kala daban-daban. To bisa abin da ya fi inganta dai game da dalilan da Sayyidina Abu Huraira ya fi kowa yawan ruwaya, akwai hadisin da aka karɓo daga gare shi shi kansa radiyallahu anhu ya ce, ko kuna cewa haƙiƙa Abu Huraira yana yawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ce wannan game da ni, har kuna cewa wai me yasa Al-Muhajirun sahabban Makka da kuma Al-Ansar sahabban Madina ba su da yawan ruwaya kamar shi? To ku sani cewa duk ƴan uwana daga Al-Muhajirun kasuwancin su ya shagaltar da su, ko yanzu suna kasuwa saya sai sai, wasu su kuma matafiya ne suna yin fatauci daga nan su je nan daga nan su je nan. Ƴan uwana kuma na sahabban Madina Al-Ansar aikin da suke yi a gonakin su ya shagaltar da su. To ni kuna kasance mutum ne miskini daga cikin miskinan ahlus suffa, ko yaushe ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dai na ci na ƙoshi kawai shi kenan, ba ni da wata buƙata, ina nan tare da shi a lokacin da su ba sa nan, ina haddace abin da ya faɗa ko ya aikata a lokacin da su suke mantawa. Kuma kila wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce, babu wani daga cikinku da zai shimfiɗa tufafinsa a inda nake zaune ɗin nan har zuwa lokacin da zan tashi, idan na tashi ya ɗauki tufafin ya yafa a jikinsa, fa sai ya riƙe dukkan abin da na faɗa a nan gurin. yace ina jin haka ku ce na tube mayafin da ke wuyana na shin fada shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kare abin da yake fada ya gama bayan ya tafi sai na dauki wannan mayafin nawa na yafa a jikina to tun daga nan ban sake manta wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ba a wata ruwayar kuma yace ku kuna rai cewa ni ina da yawan ruwayoyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shine shida ayyukan na kasan ce mutum ne miskini bana sayi bana sayarwa bana noma bana kasuwanci kuma koyi tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda na tana kuskure shi kenan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace yace mana duk wanda ya shimfida tufafinsa har na kare zancen da nake na gama to idan ya dauki wannan tufafin ya yafa a jikinsa ba zai sake manta wani abu ba har abada yace to sai nayi haka kuma na rantsuwa da ubangijin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ban sake manta wani abu wanda na ji shi da gare shi ba wannan duka ruwayoyin ingantattu ne watan ta farko imam al-bukhari ya fada ita a cikin sahihinsa juz'i na 4 shafi na 247 imam muslim ya fada ita shi ma a cikin sahihinsa hadisi na 2492 wannan ruwaya ta biyun kuma imam al-bukhari ya kawo a cikin littafin juz'i na 1 shafi na 190 imam muslim kuma a cikin sahihinsa juz'i na 2 hadisi na 2294 wata rana sai na Abu Huraira radiyallahu anhu ya shigo wajen na Aisha radiyallahu anha sai da ce mishi ya kai Abu Huraira kana yawai ka ruwai kowa zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishi sai ce mata kware kuwa ya ci uwata ai babu wani abu na kwalliyar duniya da yake shigar ka ne daga gari shi yasa na riki abubuwa da yawa daga gari shi sai ce kware kware kuwa haka ne shi ma wannan Al-Hafiz ya kawo a cikin al-Isaba wato Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba kuma ya jingina ruwayar zuwa ga Ibn Sa'd sannan kuma ya sharhi isnadin hadisi da yawa daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun shaida haka cewa sai na Abu Huraira mutum ne mai ilimi misali akwai ruwaya da aka karbo daga sai na Abdullahi dan Umar idan ana tabbata da gadishi yana cewa ya kai Abu Huraira ajira kai kafi mun zumtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi mun sani game da hadisin shi isnadin wannan ruwayar inda tacciya ce Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin kitabul manaqib hadisin yana nan a cikin sunan nasa hadisi na 313 janna Abu Huraira radiyallahu anhu ya kasance yana zaunawa a bayan dakin nana Aisha wato a gefen bangon dakin ta anan yake zama yake bada hadisi ga tabi'ai da sauran sahabbai da Allah ya rahi idan ya faɗa hadisi yakan ce yakan daga murya ya ce ya ke ma abokiyar wannan daki ne girma abinda na faɗa dinnan haka yake ina na Aisha radiyallahu anha ka koyi shi sallah take to bayan ta idan da sallah take ce kwarai kuwa haka ne sai ne kai abin da kike challenge din to kike miki karubari da shi ne lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يسرد الحديث سردكم هذا أي مزانا صلى الله عليه وسلم بحقه في جوية زنسي إليه دخل كيبا وذي شباة جيرو وزنسي كيبا كيبا إليه دخل كيبا كان بي صلى الله عليه وسلم زنسي شحقه كي قيبا ينتي قيبا ينتي كما زنسي كي تنك تنك أماني ما أنوني ما سيوا بعضما يكي تجير زنسي كيبا زنسي إليه دخل كيبا wannan hadisi inda tace ni Imam Muslim ya fada shi akan lambar hadisi na 2493 sai na Abu Huraira radiyallahu anhu ya kace hafizu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai ikina haddace wato burgani bi na ilimi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma ahaduhuma huwa sakku fil nas amma irin sun burgaman nan kace ina ta watsa shi ina ta bayar da shi a cikin mutane ina ta bawa mutane أما الآخر ولو بسسته يبقى هذا البلغوم إذا ما كان برغام دا زم فتوري شيء فدا إذا دا أن ينكي ونم مقبرة فأنا سيما نوزكي ساقاني جمدا عينه ما أروانا كمر ما لمن سوبا يتكسي وانا ينا نفل إلم الباطن wasu rufe malaman sun bayyana ta akan haka akan cewa wannan ilmul baɗi ake nufi. To wasu kuma daga cikin malamai na zahiri suka ce a abin da ake nufi shi ne a ainihin labaran hadisan da suka shafi hadisan da suka zo ne da labarai ko kuma ilimi game da abin da ya shafi khalifofin Banu Umayya, abubuwan da za su faru a waɗannan lokutan da kuma ahadithul fitna. Amma ba wasu abubuwa mai da suka shafi halal ko haram, domin inda abin da ya shafi halal da haram ne to wannan yana da cikin albayyinat wal huda, dole ne sai na Abu Hurairah ya faɗi shi. Amma dama akwai wata ka'ida kamar yadda sai na Abu Hurairah ya faɗi wannan, to shi ma sai na Abu ya faɗi kusan irin wannan, yake cewa haddithun nasa ma ya'rifun wa da'u ma yunkirun atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu. Yace idan za ku yi magana da mutane, ku yi magana da su cikin abin da suka sani, ku gaya musu abin da suka sani, kada ku yi musu taɗin abin da kun san za su iya yin inkarin shi, za su iya yin jayayya a kai. Shin so kuke yi a riƙa sarrafantar da zancen Allah da manzonsa? Wasu daga cikin malamai sun ce wannan abin da sai na Abu Hurairah bai faɗa ɗin ba, wadakila yana tsoron cewa ransa ne. Misali kamar addu'ar da ya kasance yana yi, yana cewa a'udhu billahi min ra'ati sittin wa imarati subyan, yana cewa ina neman tsari da Allah daga shekara ta 60 bayan hijira kada in riske ta, kuma na neman tsarin Allah kada in riske lokacin da za a riƙa ba wa ƙananan yara jagorancin jama'a. Wani irin wannan yana isara ne zuwa ga halifancin Yazid ibn Muawiya, wanda ya karɓi halifancin ne a shekara ta 60, wanda kuma kowa ya san abubuwan da suka faru marasa daɗi a zamanin halifancin shi Yazid. Kuma Allah ya karɓi addu'ar sai na Abu Hurairah domin ya rasu ne kafin shekara ta 60 ɗin. A shekara ta 59 bayan hijira a nan Allah ya karɓi kwanan shi. A rawaito daga Abu Kasir As-Sahani yace sai na Abu Hurairah ya bani labari, yace wallahi babu wani mumini da Allah ya halicce shi face sai ya ji yana sona kuma yana son mahaifiyarsa. Babu wani mumini da Allah ya halicce shi da zai ji labari na face sai ya ji yana sona. Sai nace mishi me ya sanar da kai haka? Yace hakika mahaifiyata ta kasance a farkon lamari mushrika ce, na kasance ina kiranta zuwa ga addinin musulunci ita kuma tana ki. Wata rana sai na kiranta zuwa ga addinin musulunci, amma sai ta jiyar da ni wasu zantuka marasa daɗi, an taɓa ɗi zance mara daɗi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai gwara ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuka, na dawo ina kuka. Yanzu sai ta ce miki ya Rasulullahi kai wa mahaifiyata addu'a ta ita musulunta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahumma hadi umma Abi Hurairah, ya Allah ka shiyi mahaifiyar Abu Hurairah. Yace ina fitowa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dawo gida dan in zo in mata albishir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a. Ina zuwa dab da gida sai na ji kawai sautin ruwa kamar wanka take yi, yana ta ji motsi na kamar zan shigo gidan. Sai dai mun tsaya da shi a ka tsaya karka shigo, dan tsaya ina tsaye san sai take min shigo. Ina jiwa sai na ga ta fito ne daga wanka, ta canza kaya, ta fito daga wancan tufafi irin na shirka, ta sanya tufafi irin na musulunci, ta rufe kan da zalilibi da dai sauransu. Kawai zai ce min ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nan da gidan musulunta yace sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karin kaila ina kuka. A rana ɗaya ya zo a zuwan farko yana kuka na baƙin ciki, wannan karin kuma zuwa na biyu ya dawo yana kuka ne irin na farin ciki. Yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa Allah ya amsa addu'ar shi mai zara ta musulunta. Daga nan sai nace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙa mun Allah ya sanya soyayya ta da ta mahaifiyata a bisa bayinsa mu'mini. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma habib ubaydaka hadha wa ummuhu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilayhima, ya Allah ka sanya soyayyar wannan bawan nan naka da shi da mahaifiyarsa zuwa ga bayinka mu'mini, kuma su ma su bin ka soyar da mu'mini zuwa gare su. a lokacin ya zama suna san kowanne mumini kuma ka san da kowanne mumini ya zama yana sarrafa to kaga wannan ma kai isharar shi dake nuna cewa ashe makiyan Abu Huraira da masu zagin Abu Huraira ɗan shi ake nan ba mumini bane duk ɗan shi dake zagin Abu Huraira to dai ba mumini bane kuma wannan hadisin isnadin shi mai kyau ne Imam Ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnadihi na biyu shafi na 219 zuwa na 220 Imam Zahabi ya fada cikin Sirru Alamin Nubala yace isnadin shi mai kyau ne Mudarib dan Huzur yace wata rana ina tafiya a cikin dare sai na ji wani mutum yana yin kabbara yana yin sauri na riske shi sai na ce wane ne wannan sai ya ce wa Abu Huraira ne sai na ce wannan kabbara ba da kuke ta yi mene ne sai ya ce wallahi godiya nake wa Allah ya ce bisa ni ya ce da na kasance mutum ne ni ɗan ƙodago ina yi wa Busratu bintu Ghazwan ƙodago bisa abincin da za ta bani shi shi ne na gana na aiki ya kasance mahayanta wato mutanen da suke aika suna hawa dawakai da raƙuma dan zuwa aikata wato sai su mata fatauci idan suna tafiya nike kora musu raƙuman su idan sun sauka a masauki nike yi musu hidima to daga ƙarshe sai gashi Allah ya aura mu ita ta zama matata isnadin sa ingantacce ne Abu Nu'aym ya fitar da hadisin a cikin littafin sa jin ɗaya shafi na 180 wata rana janna Abu Huraira radiyallahu anhu yayi sallah sai daga sauti shi yana cewa alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiyama wa ja'ala Abu Huraira imama ba'da an kana ajiran libnati Ghazwan ara shibai batnihi wa hamulati rijlihi yace godiya da zama daga Allah wanda ya sanya addinin musulunci ya zama ayyuki sannan kuma ya sanya Abu Huraira ya zama limami shugaba bayan da ya kasance shi dan kodago ne ga busratu yar gazuwa bisa dan abin za ka bashi shi a cikin sa sai na Abu Huraira radiyallahu anhu an rawaito hadisi da yawa daga gare shi hadisan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai wajen 5300 da yan kai daga cikin wata rana yace in wata kama ni a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tsaya akan hanya ina jiran wucewar Abubakar ya zo cewa sai na tambaye shi game da wata aya ta alqur'ani dan ya tuna min aya yace ba ku ayar nake so ya tuna min ba so nake yi ce bi wani mu je gida na mu ci abinci sannan tuna maka aya sai na Abubakar ya zo cewa sai tambaye shi wannan ayar kawai sai ya ga mun ayar yayi gaba da sai halin da nake ciki ba sai na Umar ma ya zo cewa sai mishi Umar waya ma ayar nan kaza kaza sai ya tuna min ayar kawai shi ma yayi gaba da sai halin da nake ciki ba yakan sai ga abdulul awwalin wal akhir sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ni ya rasulullah ayar wajen kaza da kaza kafin ƙare magana sai shi Abu Huraira biyo da mutubi yace sai na biyo shi muka je gida dan waje gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayar matansa wace ce ta dafa abinci daga cikin ku ta bani shi ko je ce gaskiya babu abinci sai sai na Aisha radiyallahu anha ta kawo mishi yar dan wani kokuwa ka da madara a ciki yace gashi nan wannan kyauta ce aka kawo maka daga cikin mutanen Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi san zai bani wannan kokon yace gashi nan ka kurbi amma sai yace jin kira ashabu sufa yace ni ne na yi jiyayya ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne a zona in jiyayya amma abin da bai fi kadai in kurbi shi ba wata kima ba lalle ne ya kosar da ni ba da sai nije na kira su su kuwa su 400 ne da na kira su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake mutum goma su shigo suka shigo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙo min kokon yace miƙa min shi na miƙa wannan ya sha ya miƙa wannan ya sha shi ma ya miƙa wannan ya sha sai da goman nan kowa ya sha ya koshi nonon nan yana nan yadda yake sai ce wasu goma su shigo haka na rike kiran su goma sai da kowa ya sha ya koshi nonon nan yana nan kamar yadda yake tun da farko daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Abu Huraira ace labbaik wa sa'alika ya rasulullah ace in saura ni da kai yace to sa ya kai Abu Huraira. Abu Huraira yace na sa sai nan zuna koshi.
Na yi ka miki
sai ki a ƙara dai. Yace na sa sai nan zuka kamar zan yi amai.
Na yi ka miki sai a ƙara dai.
Yace ina rantsuwa da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya. Ba ni da sauran inda zan sa ba masa karfin ki. Dan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba yayin murmushi. Shiye ne sai kurbi. Yace ni shi kenan. Yana da irin waɗannan hadisan masu ban mamaki na mu'ujizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan dewa. Yana kuma hadisi na fiqh. Misali yana Abu Hurairah yace madarana sai janaba ta sami ni. Na ne ruwa ban samu ba. Yace shi kenan. Kenan da kuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ganni ba. Idan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake nema na. Can sai na jiya ya sallama yana nema na. Dan sai yadda zan kuma ni ga shi na da janaba. Idan kawai sai mai birgima a kasa. Na hoto sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganna bisu su da ni sai ya gore da ya daga ka haka. Da ya Rasulullahi janaba ta sami ni kuma ban samu ruwa ba. Shi zan ce kuya ba na son in zo in zauna tare da kai har halina da janaba. To yanzu ma da naji ka zo nema na birgima na yi a kasa. Zana su da lawa da sun yi sai ya murmushi. Yace ai ba haka za ka yi ba. Ai yi ka ayin ba ka da tsinci a jikinka. Ka da janaba ai ga hari za ka kai taimama. Sai koya min taimama. Hadisi yana nan a cikin babin taimama a cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Sai Abu Hurairah radiyallahu anhu ya yi jinya a ƙarshen rayuwarsa. Wato ya kasance yana wannan jinyar yana addu'a yana cewa Allahumma nasbir kani sarfa sittu ya Allah kada ka riskar da ni shekara ta 60 bayan hijira da sai rusuwa a shekara ta 59 lokacin da yake jinya an ce Marwan dan hakan gwamnan garin Madina ya shigo gare shi sai ya mishi addu'a ya ce tafakallahu ya Abu Hurairah Allah ya baka lafiya ya kai Abu Hurairah Abu Hurairah sai ce ya Allah na fi son rusku da kai na fi son gamuwa da kai Allahumma uhibbu liqa'aka fa ahabbu liqa'i ya wannan addu'ar ai Marwan ya fita bai yi sa ba bai ji tsakiyar garin Madina ba sai ga labarin Rasulullahi na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wannan shine sunna Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma rayuwar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana koyar da mu muhimmancin wato ilimi muhimmancin ilimi da kuma ilimi da ilimi ke daga martabar mutum kaza sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu yanzu da an faɗi shi da an faɗi sai na Abu Hurairah sai ka tuno wani abu na ilimi kai zai wahala a zauna a yi karatun hadisi na minti 30 ba an bato na hadisi da bikin Abu Hurairah ba tare da cewa duka rayuwar da yayi da manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam yar kadan shi akwai wanda sun fi shi dadewa da manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a roto ilimi ne yawa daga gare su kamar ilimi da aka roto daga gare shi ba wannan yana nuna mana cewa duk san da za ka yi wani abu na ilimi in ka zo wani fagen neman ilimi to ka tsaya ka neme shi yadda ya kamata ka mai da hankali sosai ka fi kowa mai da hankali akan wannan abu sai ka fi kowa cin riba kawai shi a lokacin da sauran sahabbai wasu suke kasuwanci wasu suke fatauci wasu suke noma shi ba abin da yake koyi shi na tare da annabi koyi shi na tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsike shi da zakira lafiyayya a rukwakwala mai saurin rikewa saboda haka shi ma rayuwar shi tana karantar da mu irin yadda ilimi yake ɗaukaka darajar ɗan adam a shi ba balan sari ba ne wato ba mutumin Madina ba ne haka nan kuma ba mutumin Makka ba ne wato ba Quraishi ba ne ya da ƙabilar Banu Daus ne amma ga irin yadda Allah ya bashi hikima dan wata rana wasu mutane sun haɗu da shi a ɗakin Ka'aba sai suke cewa to kowanne mai yi addu'a sai da gaba ɗaya uku suka yi addu'a Abu Hurairah ya je shi ne na hudu sai ce ya Allah ina roƙonka dukkan abin da waɗannan mutum uku nan suka roƙa Allah ka bani kuma ka ninka ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji sai wani daga cikin su ce Allah ne ma ka ban haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan dan kabilar Banu Daud ya riga ka wato Abu Hurairah ya riga ka to haka yake yana da hikima kwarai da gaske da fatan Allah ya kara mana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana koyi da su Allah ya gyara mana halayenmu da ayyukanmu Allah ya ba mu ilimi ya mu amfani ne albarka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدى الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين